Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na Biyoyi Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da alon da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masaro assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ji yadda gwamnatin jamhuriyar Niger ta mayar da wasu ƴan ƙasar ta dake da suka dumfari ƙasar Algeria da niyyar yin bara sai kuma yadda ma'aikata a jihar Niger suka durƙusar da ayyukan jihar musamman asibitoci idan muna da lokaci za mu kawo muku rahoton akan wasu kayayyaki miliyoyin nairori da hukumar Constitution jihohin kudancin Najeriya ta kame sai Usman Ahmed Kabara ya shigo da shirin sanar na kasa ba kasawa ba akwai sharhin jaridun Ghana kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ghana kasar da tattalin arzikinta shine na biyu a girma a yammacin Afirka ta fada cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki lamarin da shugaban kasar John Dramani Mahama yake azawa kan zagon kasa da tsageru suke a yankin Niger Delta na Najeriya. A baya, kasar Ghana ita ce kasar da tattalin arzikin ta yake habaka sosai a yammacin Afirka, amma yanzu rashin wutar lantarki da yawan kudade da gwamnati kasar ta buga fiye da kima da faduwar farashin kayayyakin da take fitarwa ya sa ta karbi bashin dala biliyan 1 daga babban asusun bada lamani na duniya IMF. A jawabinsa na makon da ya gabata, shugaban kasa John Mahama ya zargi rashin wutar da ake samu a Ghana da cewa ta samu asali ne a katsewar samun man da ake a Najeriya, wanda shi ne ake amfani wajen samar da wuta a Ghana. Katsewar samar da mai da Mahama yake magana ta fara ne a farkon wannan shekara, lokacin da tsagiyar Niger Delta da ke kiran kansa Avengers suka fara fasa bututun mai tare da lalata wasu kaddarorin mai a yankin Niger Delta.
Shugaba Barack Obama ya ce Amurka za a iya samun karuwar zaman dardar tsakanin 'yan sanda da kuma al'umman kasan al'amarin da ya ce zai iya faruwa a wata mai zuwa ko baɗi ko kuma kowane lokaci. A yammacin jiya Laraba ne shugaba Obama ya yi wani zaman tattaunawa na tsawon awowi hudu a fadar White House da shugabannin 'yan sanda da gwamnoni da wasu magajin gari da kuma ministan shari'a Amurka Loretta Lynch da wasu wakilan kungiyar fafutukan kare baƙaƙen fata da ake kira Black Lives Matter da Turanci. Tattaunawar da ta biyo bayan tashin hankalin da ya faru ne a makon da ya gabata ciki har da wato kwantan baunan da ya kashe 'yan sanda biyar fararen fata a garin Dallas na jihar Texas wanda wani dan kishin bakar fata ya yi bayan da ya fusata da kashe wasu bakaƙen fata su biyu 'yan sanda suka yi a Minnesota da Louisiana. Obama ya ce kokarin da ake na kawo ƙarshen wannan lamari ba zai tasiri lokaci ɗaya ba saboda ya samo asali shekaru da dama da suka gabata.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya Hav Ladso ya yi kira wa gwamnatin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki kwakwaran matakai na gaggawa kan Sudan ta Kudu da za su haɗa da azawa ƙasar takunkumin ƙin sayar mata da makamai ganin yadda yaƙi ya ɗaiɗaita ƙasar. Da yake jawabi ga kwamitin jiya Laraba, Mr. Ladso ya yi kira ga wakilin kwamitin waɗanda a baya suka bayyana shakku kan tasirin ɗaukar wannan mataki amma kuma suka sake shawara yanzu ko da yake ya yarda cewa barazanar ɗaukar wannan mataki bai yi wani tasiri ba kan daƙile faɗan. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta tura sojojinta 40 zuwa babban birnin Sudan ta Kudu biyo bayan tashin hankalin da aka kwashe kwanaki ana yi wanda kuma ya sanadiyar rayukan ɗaruruwan mutane da kuma fargaba fadawa yakin basasa. Kwamandar rundunar sojan Amurka da ke Afirka ya ce an tura sojojin ne zuwa birnin Juba domin su kare ofishin jakadancin Amurka da taimaka wa ma'aikatar harkokin wajen Amurka wajen fitar da wasu ƙananan ma'aikatanta da ke ƙasar.
A jiya ne, Rasha ta hana shugaban majalisar gudanarwar kafofin yaɗa labaran Amurka Jeff Shell shiga ƙasar, wadda majalisar ce murya Amurka ke ƙarƙashinta. Bayan da aka hana shi shiga kuma an tare shi ana masa tambayoyi na wasu sa'o'i da yawa. Jeff Shell shi ne kuma shugaban kafar watsa labarai na NBC. kamfanin dillancin labaran Rasha ya fitar da rahoton da ke cewa jami'an Rasha sun saka sunan Shell cikin jerin sunayen mutanen da aka haramta wa shiga kasar ta Rasha saboda rawar da yake takawa na yada propaganda kan Rasha. Jami'an Rasha sun fitar da Shell daga kan layi na masu shigowa a filin jirgin sama a yammacin Talata duk kuwa da yake yana rike da visa shiga kasar. Shell ce an rufe shi a daki na tsawon sa'o'i kafin jami'an su saka shi cikin jirgin da zai tafi Amsterdam. Shugaban ya faɗa abokin aikinsa cewa an faɗa masa cewa an haramta masa shiga ƙasar Rasha har abada. Ministan harkokin wajen Rasha ya ce an hana Shell shiga Rasha ne saboda shi ne shugaban ma'aikatan yada propaganda Amurka. To madalla, waɗannan labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. To bari mu fara kawo muku rahoton yadda gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta tallabo ƙeyen wasu 'yan ƙasar dawowa gida daga hanyar su ta zuwa ƙasar Algeria yawon bara. Sai dai kuma ta ba su jarin yin sana'a. Ga tamar a baya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Malama Raqiya na ɗaya daga gungun matan da suke aikin mai.
Ai Algeria abin da ya sa matsala ce kawai ta sa aka je Algeria. Matsala kamar ta abinci gaskiya bara ce muke to ni yanzu bana karrama matan da take sati na 1 laka aka kamo ni a aka da zo dai tunda muka zo da aka kawo mu nan gurin shede wannan gujiyar da aka saisayo aka ba mu ita aka ce jari ta mirin ka juyawa saboda kalim ko
Sufiano Usman shine mai gari na garin Eldawa
kamar magabatan mu da suke wayar mana da kai da ɗan furujika da suke zawa suna dan tallafa mana game da harkokin ta kuma suna wayar mana da kai bisa da irin sharuɗan haddaren da ake samu akan hanya shine yasa abin Allah ubangiji yasa ya sauki mu nan gurin an ba su ga hinan kayan aiki sana'a ta hannu aikin mai project ta tallafa mana
ita kuwa Zulai ta bayyana cewa babu ce take kai su kasar ta Algeria suna bara
miji na mutu ya bar min yara da iyali ban na abinci da sun je nema taje nayi bara aka bani a bani an aiko musu ya aka kamo ni
Malam Nura ko kawa yayi da gwamnati ba ta yi musu adalci su da aka hana zuwa wajen tallafin da ake badawa
mu gwamnati ya ta ce kalmaje kuma in sun zo an biyo su da kudi an ba su taimako mu da muke gida ba a ba mu ba komi
yanzu haka hukumomi a Jamhuriyar Niger sun kara karfafa matakan tsaro a arewacin kasar nan Tamara Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a Jamhuriyar Niger
to Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan
Allah re kama aliyo muhammed shirine ya kyauta
Allah re kama aliyo muhammed shirine ya kyauta Allah re kama
ali baba isa chiroma
nenda ka dauka malele dan mama
Office, by the Udu, I get
To Allah ji kansa na Aliyu dan dawo. Yanzu a can jihar Niger ko mayakata ne suka durkusar da ayyukan gwamnatin jihar. Mutanen kuma da suka fi wahala su ne wadanda ke da majinyata a asibiti kamar yadda Mustafa Nasir Batsari ya aika a cikin wannan rahoton.
Sunana Suleiman Yabagi, to mu dai yajin aikin nan mun dan samu tangarda a ciki. Da muna cikin IBB asibiti kuma likitocin suka koro mu akan yajin aiki. Asibitin gwamnati kenan. Suka koro mu. So yanzu kuma muka koma asibitin kudi kuma yanzu gaskiya muna cikin wahala ma da yanzu ta kace.
Amma mara lafiyan kai.
To mara lafiyan da mun ci aiki za mu ta kusan 150.
Sunana Dan Lami Abdullahi Mabo. Don Allah don Annabi a harkar wannan asibiti a taimaka ma talakawa idan baka da hali asibiti a rufe ki wanda suke da hali suke daukar mutanen su suke asibitin kudi
kungiyar kwadagon jihar Niger dai ta ce babu ja da baya har sai gwamnatin jihar ta biya masu bukatun su inje shugaban kungiyar na jihar Niger Kwamarat Yahaya Idris Indako
ba lokacin jiyan aikin lokacin jiyan aikin yana game da gwamnati
amma sun ce babu kudi ne ku ba ku yadda ba kudin
ba a taya zamu yadda akwai kudi da yake su kuma an ka ba bailout
yajin dai ya hada har da kungiyar manyan ma'aikatan gwamnatin Kwamaradino Satanimu shine shugaban kungiyar manyan ma'aikatan ta TUC
ba mu taba samu nasaran wani yajin aiki kamar yadda muka samu a wannan lokaci ba mun samu 100%.
Jibril Baba Indachi shine sakataren yada labaran gwamnatin jihar Niger
an da kotu da aka je ai in aka da da expert order ai bai kamata aje yajin aiki ba kenan an tsaye da shi ai doka ne
to sai dai a lokacin da yake mai da martani akan batun kotun shugaban kungiyar kwadagon Kwamarat Yahaya Indako ya ce ba su da labari domin kuwa ba su samu wata takarda daga kotu ba Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to Allah kyauta har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce nan karfe 3 na tsakar dare da minti 13 ga kuma shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba kasawa ba
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba a makon da ya gabata mun fara hira ne da barista Garba Shehu inda yake mana bayani dalla-dalla game da doka da kuma tanadin da ya kamata a ce an yi na kasassu a Najeriya domin su ma su wata ya kamar yadda kowa yake watayawa a kasa a matsayin shi na dan kasa duk da yake akwai wannan abu a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya amma akwai buƙatar ya fito karar a nuna da su ake kuma su ne ake kokarin a kare na musamman barista ya tsaya ne a inda yake gane cewa akwai sana'o'i da yawa da nakasassu za su iya yi inda kuma ya ci gaba da bayanin sa dalla-dalla kamar haka
amma idan ba wanda zai kare musu muradin su a cikin gwamnatin to ba za mu san da su ba to ya kamata kamar yadda aka ce idan aka maganan akwai musu sana'o'i duk za a iya koya musu sana'o'in amma sai san shi ga gwamnati su ga yadda ake a samu wanda zai rinka kare musu akwai wanda zai kare musu mutunci ban yana cikin gwamnatin
haka
amma idan nasu yana ciki shi ya san ina ne da wane da wane ne da wane ne da wane ne da wane ne za a dauka a zo a samu aikin da za a ba su su kuma su samu su kawo ɗansu sana'o'i ya kamata a koya musu ƙwarai da gaske
su ƙarfafa
kansu domin a rage yawan shi a rage yawan bara da sauran da ya tawo da suke a kan hanya
amma su misali kai kana ganin su kuma ta bangaren su ka san an ce an bi taɓa rawu a bi ta mabi sawu su suna da wata matsala kake gani su ma masu na kasa
a'a ai wato ka san wato ita mai da ita yanayin yadda society din yake
mutane
shi yake fito da irin mutanen da irin za su fito amma bayan da ra'ayi idan mutumin da yake tunanin cewa yana jira sai dai a bashi Allah ya kawo mishi hanyar da shi zai zama ya zama abin da ake kira wealth creation ya shiga ciki a cikin masu yanayin da suke irin wanda suke da hanyoyi da yau za su kirkire na samun abin da za su rufa musu kansu a ciki da ma waɗansu idan ba za a samu matsala
ba za a samu tunda ya san zai je nema aiki ya samu
to kaga ya san zai nemi aiki ya samu kuma in yana neman magani ne ya san ma zai je asibiti zai samu dukkan wannan abubuwan dukkan su zaka ga ba su da wani matsala gaskiya
haka to misali zaka ga bayan maganar bangaren gwamnati da maganar shari'a misali masu hannu da shuni a ganin ka akwai rawar da za su iya takawa
kware
ko za su jira ne sai gwamnati ta ba da doka da sauransu
a'a wato ai mu dama babban matsalar mu kenan a Najeriya hata masu kudin ma suna tsaya suna jira wadansu abubuwan ma da ya shafe su ma suna jira sai gwamnati ta taimaka. Gaskiyar magana shine in ana so a taimaki na kasar su a Najeriya gwamnati ta kadai ba za ta biya ba.
Haka.
Dole sai masu arzikin nan masu hannu da sunan nan sun taimaki gwamnatin nan. Wajen kuma dama muna da abin da ake initiative.
Eh kirkira.
Ya kamata yawwa ya kamata masu hannu da sunan ne masu fara kirkiro da wayannan abubuwan so daga baya gwamnati ta shiga ciki.
Ta inganta. Kila su ma sai zama musu hanyar samun kuɗi su kansu.
Yawwa kaga idan suka zo suka fito da mutanen nan suka koya musu hanyoyin sana'a nan suka bude musu wajajen yin sana'a nan kaga wata gwamnati ma koda gwamnati bata sa hannu a ciki ba a waɗansu abubuwan zaka gwamnati ce tana son a siya a gurin su kaga an kara musu karfin gwiwa
haka
an kara musu karfin gwiwa saboda haka to mu babban matsalolin mu gaskiya a Najeriya yanzu musamman arewacin Najeriya inda malakasu suna suka fi yawa gaskiyar magana shine masu hannu da shinin ba sa taimako sun tsaya ne suna sa su sai in ma za a taimaki na kasar sai dai gwamnati
ne gwamnati kamar yanzu a Nasarawa jihar Nasarawa gwamnatin Nasarawa ya yi makarantar da take magana ta makasantar na kasar su ce musamman ta su kwanan wanda mun ma sa shi a cikin shirin nan irin waɗannan abubuwan da ake ta kiran cewa mutane su yi wasu kuma suna cewa a to ai ya kamata a hada na kasassu a cikin irin makarantun da kowa yake ne ba a ce an ware su ba sai a kawo malamai na musamman kamar irin nan kasashen kaga nan a Amurka inda na zazzagaya a nan makarantu zaka ga cewa ga na kasashe a cikin aji nan gefe sannan kuma ga masu lafiyar sannan shi wannan na kasashen zaka ga yana da malami da yake special teacher ake kiran su teachers irin na musamman ne malaman
kaga kamar su yadda suke a Amurka a yadda ka bada misali da Amurka kaga da na kasashen ne mai lafiya duk an saka su a guda kaga sun girma tare abokan juna ne sun san halin juna sun za su suna mutunta junan su suna
abubuwa
babu kyama to amma mu nan ana nuna maka ne ma kar ma ka je kusa da na kasashe
haka
so kaga zai kyau idan bai kamata a ce an ware musu makaranta ba gaskiya ya kamata a ce an saka su ne a ciki na sauran makarantun su ma a samu ai musu kamar yadda ake yi irin wannan tsarin na Amurka to kaga idan aka tashi su kansu ba za su wani mutum ba zai zauna abinda Bature yake kira inferiority complex
ya ji cewa an fishi
saboda yana da yawa yana tana an fishi saboda yana da wannan kasa na kasan nan kuma ba shine ya samu kanshi ba
haka
yes
to kusance daga karshe su kuma al'umma din misali zaka ga mutum ne ya haifi yara daya sai yazo da nakasa sai kaga kaman hankalinsa ma bai cika zama akan shi ba shin kana da magana da zaka yi akan su kansu iyaye domin ina ganin kaman suna taka rawa su ma wurin sawa ƴaƴan su jilalle an fi su din
eh kwaye da gaske saboda bayan da zaka yi dafa an kariga ka haife shi bayan da zaka yi dashi dankan ko ta yazo kuma kaga iyaye ne ya kamata ma su nuna tun daga gidajen su idan Allah ya jarabce ka ya baka kasashen karuna da kasashen da mare lafiya da mai lafiya karuna babu wani bambanci tsakanin su in iyaye ko suka nuna bambanci tun daga nan to kaga yaro zai tashi da wannan tunanin cewa an fishin koma a gidansu
bari a waje
to kaga zai haye girma balantana a waje to kaga ko in ta kai ga iyaye ma har ba iyaye sun fara nuna ma iyaye cewa wani yafi wani saboda kawai ga yadda ya taso wanda ba shi ya makan shi ba ai kaga wannan iyaye sun kirkiro wani matsala wanda har abada ba za a iya kauce mishi saboda haka iyaye ya kamata su yi nazari dalika dane ko ya ya fito Allah ne ya baka shi ba yadda zaka yi dashi kuma shi Allah na tuba abinda ake tunani iyaye suke ma ake akan ce baka san ma wanda zai maka addu'a ba
haka ne
sai ta yi wani kasashen sai ga na kasashen ne kuma Allah ya shirye shi kaga shine kuma ya zama na kirki a gidan to duk Allah kuma zai iya jarabtar mutum da irin wannan so saboda haka ni ina gani gaskiya babu bambanci tsakanin kowane irin da koya da ya zo da ne da ta jinin ka ne sai ka haife shi ya kamata a kauda irin wannan bambancin
haka su kansu al'umma zaka ga cewa yanzu misali sai wani mai nakasa kila a ce misali gurgu ne ko kuma makaho ne yayi karatunsa ya gama sai ya fito ana ta hada-hadar siyasa sai ya fito takara kana ga mutane za su zabe shi
wato mutane amin da kamata mutane su lura ya kamata mutane su tunani cewa a duba halin mutum ne tukuna ba yadda yake a tsaye ba
haka
sai ka zabu me sai gashi nan ana jama'a na
ba babban riga kenan da karkata hula ba
yawo ga gani sai wai akwai kira da akan cewa fankan bankan ba shi ne kirki
eh wai aida tantu
wato idan mutum
yawa to kaga sai kaga wani na kasashen ko makawan nema ya ma mai ganin tunani da hangen nesa kuma zai iya ma mutane abin da suke so saboda haka mutane sun kalli lura cewa ba wai sufan jiki bane kawai ba abin da ake kira form ba shine mutum ba gaskiya
to barista daga karshe ka rufe mana yanzu kana da wani kira na musamman da zaka yi musamman akan gwamnati musamman akan harkar abin nan ya tsaya mun a rai misali akan maganan wannan dai doka da za ta kawo ta kare musuluncin su wanda kamar yanda kace ita ce salar komai akai musu to an dora su a turba sai dai ya zama sauran ya
rage abin da zai tabbata mai kyau kwarai da gaske to abin da ni dai zan roki har yanzu zan roki majalisun mu ne na tarayya ba za mu gyara tsarin mulki ne kawai da muna tane da za mu gyara harkar zabe ba ko yadda za mu harkar a gyara yadda za a yi a raba kudin kasa ya kamata wayannan na kasasu su ma a taimake su a gyara tsarin mulkin nan duk da cewa tsarin mulki bai bambance tsakanin na kasashe da mai lafiya ba ya ce duka ƴan Najeriya ne kowane ƴanci da aka ba kowa yana da shi amma ya kamata dan a taimake su ya kamata a fito da wannan abun baro-baro a tsarin mulki a nuna cewa ya kamata a dauki wani kaso na mukamai ko a gwamnatance ko ko a wasu hukumomi ya kamata a nemi wani kaso su wanda suka cancanta a idan wani cewa an saka su a cikin wannan zai taimake su kwarai da gaske
haka gaskiya ne
idan yawa zai taimake su kwarai da gaske
tunda kaga a baya an yi haka gwamnatin Jigawa Silalami da ya taba bawar da mukami babba ga wani wanda yake akan wheelchair yake irin kujerar nan ta guragu sannan kuma yanzu ga shugaban Najeriya ne yanzu ya bada wani misalin
to kaga an aka haka an taimake su duk inda suke tunanin cewa suna da wanda za su kai ma kuma idan gwamnati suna da wani tsari na wanda yake shafi mun da kasasu kaga shi za a yi amfani shi ya san wanda zai kira ya za a yi a tsarin nan kuma yadda abun zai fito ya taimake su gaskiya
to muna godiya barista Shehu sosai da ka samu damar magana da mu Allah ya saka dariya
nagode kwarai ka bara nagode
to a madadin barista Garba Shehu da ya samu damar tattaunawa tare da mu sai mu ce masa muna godiya kwarai da gaske a cikin shirin na kasa ba kasawa ba sai wani lokaci Julie Leathers Gresham ita ce ta hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Madalla Usman Ahmed Kabar kenan aka saurara da shirin sa na kasa ba kasawa ba yanzu mun zo ga labaran da suka dauki hankulan jaridun Ghana
zan fara shirin jaridun da jaridar Ghananta wacce ta yi kanin labarai mai cewa a shirye muke mu gudanar da zabe a ranar 7 ga watan Nuwamba inji hukumar zabe jaridar Ghananta ta ce hukumar zabe ta kare shawarar ta na gudanar da zaben shugaban kasa da ƴan majalisu ranar 7 ga watan Nuwamba a maimakon ranar 7 ga watan Disamba da aka saba yin zabe a Ghana jaridar ta ce duk da cewa tulin mutane ne suke nuna shakkun su ko yalla zabe watan Nuwamba zai yi jaridar ta ce shugaban sashin sadarwa na hukumar zabe Eric Jakwasu ya ce zabe a cikin watan Nuwamba abu ne da zai yi sai jaridar Ghananta ta kara da cewa babban jami'ar hamayya da wasu kungiyoyin jama'a su ne suke nuna shakkun su amma hukumar zaben da tana kan bakanta sai kuma jaridar The Telegraph wacce ita kuma ta rawaito kira da kungiyar sarauniyoyi ta jihar Greater Accra ta yi zuwa ga majalisar dokoki cewa ta hukunta wakilin mazabar Asin Central Kennedy a Japan bisa hurucin da yayi na baci ga shugaban hukumar zabe cewa sai da aka yi jima'i da ita sannan aka bata wannan mukami Jarida ta ce a fadar sarauniyoyin dai mataki da majalisar dokoki za ta dauki a kan wannan dan majalisa nata zai zama darasi ga ƴan baya. Jaridar Telegraph ta ce sarauniyoyin dai sun yi wannan kira ce a wani taron ƴan jarida da suka shirya a birnin Accra don bayyana rashin jin daɗin su ga kalaman dan majalisan wanda ke zama cin mutunci ga ƴaƴa mata. Jaridar ta ce wani taron gangami da aka yi na siyasa a birnin Kumasi nan ne kada ya Japan ya je yayi wannan hurici wanda ya sha tofin alatsi ne a wurin ɗaiɗaikun jama'a da ma kungiyoyi. Har iya jaridar Telegraph ta bugo a babban shafin ta cewa marasa rinjaye a majalisar dokoki sun yi kira ga shugaban kasa John Dramani Mahama da ya naɗa minista a sashen wutar lantarki a mataki na gaggawa wanda zai aiki tukuru ya magance kalubaloli na wutar lantarki da kasar ke huskanta. Jaridar ta ce marasa rinjayen sun ce wannan hukuma tana da muhimmanci ga baki ɗayan sassan tattalin arzikin kasar don haka wannan sashe na buƙatar ƙwararren hannu wanda zai aiki ya kawo sauki na rayuwa ga al'umman Ghana. Jaridar Telegraph ta kara da cewa ƴan majalisar sun yi wannan tsokaci ne akan wata wasiƙa da ta fito daga fadar shugaban ƙasa wanda kakakin majalisar dokokin Edward Do Ajaho ya karanta a zauren majalisar wanda ke tabbatar da an naɗa wasu mutane guda uku a matsayin ƙananan ministoci na sashen wanda za su yi aiki a ƙarƙashin jagorancin ministan kuɗi Seth Tekpe.
idan muka leka jaridar The Statesman zamu ga ita kuma ta bugo jawabin tsohon shugaba Kufuor inda yake kira ga shugaban kasa John Dramani Mahama ya daina babatu akan wutar lantarki ya maida hankali wurin gyara ta jaridar The Statesman ta ci gaba da rawaito hulucin shugaba Kufuor inda yake musunta zarge da ake cewar gwamnatin sa ce ta gaza magance kalubalen wutar lantarki a cewar shugaba Kufuor dora laifi akan wani magana ce irin ta ƴan siyasa kuma bata da amfani don haka wannan gwamnati ta NDC ta maida hankali wurin gyaran wutan ta daina dora laifi akan wani da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na gana
to madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka yi ko muna
magana tsara mun godo Hadija Najinawa ina son amfani da wannan dama ne mika kan daziya ta da gwamnati da al'ummar jihar Borno dangane da rasuwar dattijo Dr. Kima Halimu Gulu wanda wannan ba karamin rage bane ga al'ummar arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya assalamu alaikum sashin Hausa na gidan radio America mai magana Malam Angu malamin makaranta Yauri jihar Kebbi Najeriya dangane da ziyarar da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari kai a jihar Zamfara na matsalar satan shanu a wannan yankin ubangiji Allah ya sa haka shi da mafi zama alheri ga al'ummar jihar Zamfara kuma shi kawo ƙarshen matsalar satan shanu da barayi ke a wannan yanki ta jihar Zamfara
ni mai suna Muhammadu Bello daga Mayo Balwa sagona shine ina mero bindo martanin da ya fada a yau cewa duk wanda aka kamo shi da mashin yana tafiya gona ko makamannin sa a masa hukunci irin na ɗan boko haram kuma mu ɗan adama mun tabbata mu kuma mu da cikakken sani mun san bindo kisan da yake mana adamawa da rashin salari ya fi na boko haram don baba Buhari ya ba shi bail out so biyu don ya biya ma'aikata ya sa yana cinye su akan hanya
a yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Ghana kasar tattalin arzikinta shine na biyu mai girma a yammacin Afirka ta fada cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki lamarin da shugaban kasar John Dramani Mahama yake azawa kan zagon kasa da tsagiru suke a yankin Niger Delta na Nigeria a baya kasar Ghana ita ce kasar da tattalin arzikinta yake habaka sosai a yammacin Afirka amma yanzu rashin wutar lantarki da yawan kudaden da gwamnatin kasar ta buga fiye da kima da faduwar farashin kayayyakin da take fitarwa yasa ta karbi bashin dala biliyan 1 daga babban asusun bada lamani na duniya IMF Shugaba Barack Obama ya ce Amurka za iya samun karuwar zaman dadara tsakanin yan sanda da kuma al'ummar kasar al'amarin da yace zai iya faruwa a wata mai zuwa ko badi ko kowane lokaci a yammacin jiya Laraba shugaba Obama ya yi wani zaman tattaunawa ta tsawon awanni hudu a fadar White House da shugabannin yan sanda da gwamnoni da wasu magajin gari da kuma ministar shari'a ta Amurka Loretta Lynch da wasu wakilan kungiyar fafutukar kare rayukan bakar fata da ake kira Black Lives Matter da Turanci babban jami'in majalisar dinkin duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya Half Lorso ya yi kira wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dauki kokwaran matakai na gaggawa kan Sudan ta Kudu da za su hada da azawa kasar takunkumin kin sayar mata da makamai ganin yadda yaki ya daidaita kasar da yake jawabi a kwamitin jiya Laraba
to madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da al'asar a jiwasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ku hada shirin nan na Jummai Ali wato sai bango ya tsage Yanzu Amadun kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Jodone da Solomon da suka bada umarni sai injiniyan mu Zubairu ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai anjiman ku